Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 3 ga watan Afrilu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Maryam, dakarun Ukraine da na Russia sun bayar da rahotanni masu cin karo da juna, da kowanne su ke nuna cewa shine ke rike da iko da birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kori 'yan jarida biyu na kasar Faransa sakamakon wallafa wani rahoto kan kisan gilla ga kananan yara a barikokin soji. Majalisar dokokin kasar Malaysia ta zartar da wani kudirin doka na cire hukuncin kisa a kasar, yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi marhabin da matakin.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya soke babban hafsoshin sojan kasar Janar Salifu Modi, ya kuma maye gurbinsa da Janar Abdu Sadiku Isa, matakin da manazarta ke kallo ta fuskoki daban-daban.
Canjin hafsoshin soja ina tsammanin an yi shi don a kawo sabon jini na farko, na biyu kuma mutane na cewa tabbas shugaba Bazoum ya juma a tauye. Ya kasa yaya kanshi da abubuwan da ya gada da tsohon shugaban kasa Muhammadu Isufu.
Bayan haka za ku ji cewa a yayin wani taron buɗe baki da Sheikh Dahir Bauchi ya shirya a garin Kaduna, tsohon ministan wasanni a Najeriya Barista Solomon Dalong ya ce wasu 'yan siyasa na ƙara kawo rarrabuwar kawuna a Najeriya bayan zaben shekarar nan ta 2023.
Koke-koke da suka bi bayan zabe na bana suna da yawa, kuma sun dada raba kaunan mutane. Sahalin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabanni na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasar na ciki ba.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahoto akan ziyarar da shugaban hukumar kwana-kwana na Najeriya ya kai garin Maiduguri a jihar Borno, biyo bayan aukuwar gobara a lokuta daban-daban a 'yan kwanakin nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda baban gida Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asari, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun Ukraine da na Russia sun fitar da rahotanni masu cin karo da juna da yammacin jiya Lahadi, dangane da birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine, wurin da aka kwashe watanni ana gwabza kazamin yaki tsakanin kasashen biyu. Shugaban rundunar mayakan Wagner na Russia ya ce dakarunsa sun kafa tutar kasar Russia a babban ginin gwamnati da ke Bakhmut, kuma sun karbe iko da birnin a shari'ance. Rundunar sojin Ukraine kuma ta ce dakarun Russia na ci gaba da kai farmaki a Bakhmut, to amma dakarun Ukraine sun yi karfin halin ci gaba da rike iko a birnin, yayin da suke dakile hare-haren abokan gaba da dama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum da yammacin jiya Lahadi cewa yanayi ya kazamta sosai a Bakhmut a jiya Lahadi din. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kori 'yan jarida biyu na kasar Faransa sakamakon wallafa wani rahoto kan kisan gilla ga kananan yara a barikokin soji. Gwamnatin ta mulkin soja ta Burkina Faso bata bayyana dalilan korar tasu ba. To sai dai a wata sanarwa, jaridar Liberation ta ce rahoton bincike kan wani hoton bidiyon da ke nuna sojoji suna kashe yara shine ya bata ran gwamnatin. Sadibu Maron shine daraktan kungiyar 'yan jarida da basu da shamaki na yankin Afrika ta Yamma.
Military juntas have not hesitated to reshape the media landscape in order to better serve their interests.
Yace gwamnatocin mulkin soja ba sa wasa wajen sake fasalin kafafen watsa labarai don su yi daidai da bukatunsu. A lokacin da suka karbi mulki a Mali da Burkina Faso da Chadi, gwamnatocin mulkin soji sun yi kokarin mamaye kafafen watsa labarai ta hanyar kakaba musu dokoki da takunkumai, har ma da kai musu farmaki da kama su. A yau Litinin kasar Philippines ta bayyana karin sansanonin soja hudu da Amurka za ta yi amfani da su, wanda kusan yannin kadadin da aka shata a yarjejeniyar tsaro da ke da manufar karfafa daɗaɗɗen ƙawanci a tsakanin su. Faɗaɗa yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaron tana bayyana irin muhimmancin Philippines ga kasar Amurka, wadda ta yi mata mulkin mallaka. wanda kuma ke zuwa daidai lokacin da ake samun kwarin wato karin damuwa kan ayyukan China a kudancin tekun China da kuma takaddama kan Taiwan mai cin gashin kanta. Yarjejeniyar wadda aka rattabawa hannu a shekara ta 2014 a ƙarƙashin mulkin shugaba Barack Obama tana baiwa Amurka damar amfani da sansanonin sojin Philippines domin horarwa ta haɗin gwiwa da girke kayan aiki da kuma giggina wuraren aiki kamar titi da jiragen sama da adana mai da gidajen soji, to amma kuma ba zama na dindindin ba.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da yake cika shekara biyu da ɗaɗa karagar mulki, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya sauke babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Janar Salifu Modi, inda ya maye gurbinsa da Janar Abdu Sidiku Isa, matakin da manazarta ke fassara shi a matsayin na sake jan ɗamarar yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Janar Salifu Modi, wanda ya samu ƙarin girma a ranar Laraba 29 ga watan Maris na 2023 daga General de Division zuwa General de Corps d'Armée, wato daga mai tauraro uku zuwa tauraro hudu, ya shafa shekaru sama da biyu yana shugabancin rundunar mayakan Nijar. To sai dai haka kwatsam taron majalisar ministoci na ranar Juma'a 31 ga watan Maris ya bada sanarwar cire shi daga mukaminsa ba tare da bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba. Tuni dai abin ya fara ɗaukar hankulan masana sha'anin tsaro irin su Abbas Mumuni da ke kallonsa ta fuskoki da dama.
Canjin hafsoshin soja, ina tsammanin an yi shi don a kawo sabon jini na farko, na biyu kuma mutane na cewa tabbas shugaba Bazoum ya juma a tauye, ya kasa yaye kanshi da abubuwan da ya gada da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isufu. Na uku, Salifu Modi an aika shi ya ga shugaba Hasimi Goita, sun ga abubuwan da sun ga mu juna, bai da injin gain wani abu da ba wanda ba zuma aika shi ba, ko kuma samu sauyin aƙida bayan sun haɗu da shi da Hasimi Goita. Don wannan abun kamar yadda waɗansu suke gani, ya ba shugaba ƙarfin gwiwa ya kai shi General de Corps d'Armée, ai mai abin da yake so kuma a rabu da shi ba cikin rigima ba.
Matashin hafsan soja Janar Abdu Sidiku Isa ne aka naɗa don maye gurbin Janar Salifu Modi. Sabon komandan rundunar mayakan na Nijar sananne ne a aikin soja, kafin a bashi wannan mukami shine babban sufetar rundunonin sojoji da ta jami'an tsaron jandarma. To shin kowane irin kalubale yake gabansa? Editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa shine magatakardan kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro RGPS.
Kalubalen da ke gaban shi su ne kalubale waɗanda ke gaban duka wani babban soji ko kuma wani babban mahukumci yanzan ƙasashenmu na yankin Sahel. Ƙasashe kamar su tamu nan Jamhuriyar Nijar da Burkina Faso da Mali shekara da shekaru da ke fama da ta'addanci. To abin ya kai yanzu inda ya mahita daga wannan ƙasashe hudu da aka sani, ya fara kwararren ƙasashen bakin teku kamar su ƙasar Cote d'Ivoire, ƙasar Togo, ƙasar Benin da kuma ƙasar Ghana.
A cewar Abbas Mumuni, kyawawan sakamakon da ake fatan samu bayan waɗannan sauye-sauye abu ne da ya danganta daga wasu muhimman sharuɗan da ya kamata a yi la'akari da su.
Na farko shine lalura ta tahiyar da a nazarta a tsara a tahiyar da harakar yaƙi a filin daga. Na biyu, ya kamata a tishi shugaba musamman hafshan soje yana da iko bisa ga duka abin da a ƙarƙashin shi, ko sojawa ne ko kuɗi ne ko menene da an kasa a ƙarƙashin shi, kuma a san tabbas wannan ikon ana jin shi. Wannan abubuwa suna da muhimmanci wajen tahiyar da harkar yaƙi a filin daga.
An yi katari gwamnatin rikon kwariyar Burkina Faso a ƙarƙashin shugabancin Kaftan Ibrahim Traore ta aiwatar da makamancin wannan canji na shugabancin dakarun tsaro, inda aka sallami komandan rundunar mayakan ƙasar daga mukaminsa a ƙarshen mako. A take aka naɗa Colonel Celestin Sempore a wani lokacin da ƙasar ta kaddamar da manyan samame da nufin ƙwato yankunanta da ke hannun 'yan ta'adda. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To, Majalisar Dokokin Kasar Malaysia ta zartar da wani kudirin doka a yau Litinin na cire hukuncin kisa a kasar, yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi marhabin da ƙuri'ar da aka kada a zaman wani muhimmin mataki da zai yi babban tasiri a wasu wurare a kudu maso gabashin Asiya. Hukunce-hukunce kan laifuka da dama da suka hada da kisan kai da safarar miyagun kwayoyi a can baya sukan zo ne da hukuncin kisa kai tsaye ba tare da baiwa alkali wani zaɓi ko dama ba. Sabon kudirin dokar bai soke hukuncin kisa ba, to amma ya baiwa alkalai dama a maimakon kisa su ba da zaman kaso, wato zaman gidan kaso na tsawon shekaru 30 zuwa 40 a ƙarƙashin wasu sharuɗa. Da yake jawabi a zaurin Majalisar Wakilan Malaysia, mataimakin ministan shari'a Rampal Singh ya ce ba za mu taɓa kawar da kai kan muhimmancin 'yancin rayuwa na kowane mutum ba, to sai dai har yanzu kudirin na jiran amincewar Majalisar Dattawa, amma kuma ana sa ran cewa zai sami amincewar ba tare da wata adawa ba.
To, labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tsohon ministan wasanni a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, Barista Solomon Dalong, ya ce kalaman da wasu 'yan siyasa ke yadawa bayan zaben shekarar nan ta 2023 sun ƙara rarraba kawunan al'umma a Najeriya, kuma akwai buƙatar ɗaukar mataki. Dalong ya bayyana hakan ne a lokacin wani taron buɗe baki da Sheikh Dahir Bauchi shirya a garin Kaduna a jiya. Shi ma babban malamin ya yi kira a kan buƙatar haɗin kan Najeriya a wannan lokaci. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Barista Solomon Dalong, wanda ke jawabi a gidan shahararren malamin addinin Musulunci nan Sheikh Dahir Usman Bauchi a lokacin taron buɗe baki tsakanin Musulmi da Kirista a garin Kaduna, ya ce wajibi ne dai Musulmi da Kirista su zauna lafiya da juna.
Yau mun zo shan ruwa ne, kuma bana mun zo da dogon buri. Na farko wannan zumunci domin tabbatar da zaman lafiya da kawo fahimta da neman gina daurariyar dangantaka tsakanin Musulmi da Kirista a Najeriya. Bana mun zo ne mu ga wayan Najeriya cewa ya zama dole ne mu yi zaman lafiya da juna. Ubangiji Allah ya halicce mu addinai daban-daban, kabilu daban-daban, ya kuma albarkace mu da kasa ya haɗa mu a wuri guda ba kuskure bane. Bana an gama zabuka lafiya amma da sauran kura baya. Koke-koke da suka bi bayan zabe na bana suna da yawa, kuma sun dada raba kaunan mutane. Salin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabane na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasar na ciki ba. Bambancin addini wanda muka bar daga baya, yanzu 'yan siyasa sun je sun rungume ta, sun kawo ta cikin siyasa.
Fitaccen malamin addinin Musulunci nan Sheikh Dahir Usman Bauchi, wanda ya saba jagorancin buɗe baki tsakanin Musulmi da Kirista a gidanshi da ke garin Kaduna, ya ce shugaban da zai kawo zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban shi Najeriya ke da bukata yanzu.
Siyasar haɗa kan jama'a su daban ne, ita ce kyakkyawar siyasa, a haɗa kan ƙasa, a ji daɗin zaman lafiya. Uwar mu ɗaya, uban mu ɗaya da barku Adam kenan da Hawwa'u. Sannan kuma daga baya muka zama kabilu daban-daban, ba don mu yi faɗa ba, a don mu san juna, mu taimaki juna, ba don mu yi faɗa ba. Saboda haka duk wanda shugaban da zai kawo tunanin zaman lafiya ya bi shugaban da zai kawo tunanin rabuwa da faɗa da neman haƙƙi da zafi. Idan an yi zaɓe irin wannan, idan mutum ya ce bai daidai, yana da dama ya je kotu ya gaya musu ga abin da aka yi, ga abin da yake akwai, ga abin da yake akwai. Idan yana da gaskiya nema masa gaskiyarsa, in ba shi da gaskiya ba shi haƙuri don a samu zaman lafiya a saurari gaba. Allah ya ba mu lafiya. Zaman lafiya a Najeriya. Allah haɗa kanmu a Najeriya.
Pastor Yohana Buru na cikin manyan malaman addinin Kristan da suka halarci wannan taro na shan ruwa.
Mun zo mun sami uba kuma kakanmu, shi shehi da kuma shi tsohon minista, sauran musulmai da Kristoci suka haɗu a nan duka. Muna godiya Allah da wannan babban zumunci da muka dade muna yi tare. Allah shi ba mu zaman lafiya a kasan nan. Allah ya sa mu yi tunani mu gane cewa wanda suke kokari su hana mu zaman lafiya, yaudara mu suke yi, cutan mu suke yi. Don Allah, wurin da musulmai suka bata wa Kristoci rai ko suka yi musu laifi, don Allah, ko Kristoci ina roƙon ku, ko ina kuke a duniya, ku yafe. Haka ma ga musulmai mu yafe wa juna duk da muka saba wa junan mu domin hakuri da harshe suna nan tare da juna amma sukan saba wa juna amma ba su rabuwa.
Manyan malamai da mabiya addinin musulunci da kristoci ne dai suka halarci wannan taro daga sassan Najeriya daban-daban. Kuma bayan cin abincin bude baki kala daban-daban sun yi wa Najeriya addu'o'in ci gaba. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, to yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya, inda shugaban hukumar kashe gobara ta ƙasar Mr. Ololajaji ya kai ziyarar gani da ido garin Maiduguri da ke jihar Borno bayan aukuwar mummunar gobara da ta laƙuma shaguna sama da 15,000 a baya-bayan nan. Mr. Jaji ya ce hukumar za ta ɗauki matakan da suka dace don hana aukuwar hakan nan gaba. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu.
Shugaban 'yan kwana-kwana na ƙasa wato da ke tarayyar Najeriya, Mr. Ololajaji, ya zarci jihar Borno na ganewa idanunsa irin hasaran da gobaran ya haifar da kuma yi alƙawarin magance aukuwar hakan nan gaba. A cikin wata guda dai an samu tashin gobara daban-daban guda uku a manyan kasuwanni da kuma wasu shaguna hada da sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu wanda dukkaninsu ya auku a jihar Borno. Sai dai mafi girma shi ne babban kasuwar Litinin wanda aka fi sani da Monday Market, wanda aka ce an samu asaran kusan shaguna 12 da wutan ya kone kurmus. An dai samu tashin gobarar na farko a kasuwar Litinin din ranar 26 ga watan Fabrairun wannan shekara wato 2023, wanda ya haifar da mummunan asara ga 'yan kasuwar mai jinyo hankalin duniya baki daya.
I'm here today to commiserate with the government and the people of Borno State for the outbreak of fire that happened.
Yace nazo nan ne yau don jazanta ma gwamnati da kuma mutanen jihar Borno saboda waɗannan tashe-tashen gobara da aka samu. Yace wannan mummunan gobara ne da ya auku kuma ba abin da za a yi fata bane ya sake aukuwa. Dukiya mai dimbin yawan gaske na miliyoyin naurori ya kone kurmus.
The traders except by the God of Almighty, some may not be able to recover.
Mr. Daji yace waɗannan 'yan kasuwa in ba dan da taimakon Allah ba ba za su iya maida asaran da suka yi ba.
This kind of inferno is preventable. It's actually preventable.
Yace kuma irin waɗannan gobara ana iya kare aukuwarsa don a dan gaskiya abu ne wanda za a iya karewa in muka amfani da ƙananan sharuɗin da ake gindaya mana.
Maybe carelessness or any other thing may happen which I believe that my officers will be able to give the adequate reports. But this is a very large, massive destruction.
Mr. Daji ya ce ko ganganci ko kuma wani abu dai da kan iya faruwa, wanda ina da yakinin cewa jami'ai na za su iya bada rahotanni akai kamar da ya kamata. Yace idan ka duba wannan babban asara ne da ya auku sakamakon wannan gobara na dimbin miliyoyin dukiya. An tambayi babban jami'in kwana-kwanan ko mai 'yan kasuwan ya kamata su yi saboda kare kansu don aukuwar irin wannan iftila'i nan gaba, sai amsa da cewa
one of the solution is number one, the traders should be cautious of fire.
Yace abu na farko waɗannan 'yan kasuwa ya kamata su maida hankalinsu don duk wani abin da ya danganci wuta, saboda idan ka maida hankali za ka iya sanin cewa gobara na iya aukuwa kowane lokaci. Kuma tabbatar cewa an samar da dukkanin kayan kashe wuta musamman ma mafi sauki a cikinsu abin da ake kira fire extinguisher. To ko mai sauran 'yan kasuwan ke cewa ne game da wannan itila'i da Allah ya jarabce su da shi?
Aliyu Muhammad, muna kiran gwamnati da ta taimaka ma ta yi tallafi a gare su, tallafin gaggawa saboda gashi an shiga watan Ramadan. Ina so ga gwamnati ta yi tallafi a gare su da taimaka.
Yawa, ya sunan malami?
Suna Suleiman Muhammad Usman. To muna neman alfarma wajen mai girman gwamna ya mana taimako ya gyara mana kasuwan da shiga hanya. Wanda karfin su kaɗan na ɗan taimaka musu.
Sai ma ce kamar shagon mai gidanka ya tabo?
Eh, shagon mai gidana ya kone. Shagon shi biyu ne a ce, duka biyu sun kone.
Wasu 'yan kasuwa kenan ke jawabi game da wannan iftila'i da Allah ya jarabce su da shi da kuma ke kiran gwamnatoci da su kawo su ɗauki da gaggawa. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwaro kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa daje
ku sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkwa dan adam a makonni biyu da suka gabata mun kawo ku hirar da muka yi da Hamisu Haruna wani malamin ingilishi a jami'ar Alƙalam dake Katsina wanda kuma ya kai ziyara aiki a kasar Amurka a wannan shiri za ku ji karshen tattaunawar da malam Hamisu Haruna yayi da abokin aiki na Sarfilu Hashin Guma a lokacin wancan ziyara da ya kai kasar Amurka.
To ka zagaya a nan birnin Washington DC ka je ka wasu jami'u ko kuma ka shiga ajizuwan koyarwa ka ga yanda ake koyarwa. Mene bambancin yanda ake koyarwa a nan Amurka da yanda ku kuke koyarwa a gida?
Na ji daɗin wannan tambayar da ka yi min domin yana ɗaya daga cikin abin da muka zo koya. Shi ainihin takin shi wannan program ɗin da muka zo shine social and emotional learning. Ma'ana integrating social emotional learning in English language classroom. Yadda za a samar da wani yanayi da ɗalibi zai samu kansa a yanayi mai kyau domin ya samu ya koyi wannan yaran. Wanda idan muka duba a Najeriya kusan gaba ɗaya kishiya abin muke yi. Ba a yin abin da ya kamata. Jiya ina tattauna da wanda ce yanzu misali a Najeriya idan ka duba za a gani har wani disciplinary master muke da shi. Ma'ana mai horarwa, malami mai horarwa. Wannan ya sa ɗalibi zai ji, yaro zai ji in ka ce masta shiga ta makaranta zai ce ba zai je ba. Ko kuma zai ji wani abu yanayi a jikinsa saboda me ya san daga ya je duka ne. In ya makara duka ne, in ya waye duka ne, komai duka ne, wannan psychological yana taba tunanin yaro. Sannan kuma yana affecting shi kansa faculty of thinking da faculty of learning na yaro. Ma'ana ita kanta tunaninsa da yanayin yadda zai koyi karatun yana taba shi. Domin duk lokacin da ka samu wa yaro yanayi mai kyau, to zai koyi karatu. Ko kai ne za ka samu ma da yanayi mai kyau. Ba abin da za a baka ba koya ba. Wannan ne dalilin da yasa in muka je wata ƙasar za a ga ƴan Najeriya suna samun ci gaba sosai, suna excelling saboda me? Saboda an samu su da yanayi mai kyau. So wannan abin ina ganin shi ya kamata mu ma mu kwaikwaya. Domin a cikin makarantun da naje akwai Montgomery College da muka je exactly wanda a wannan college din na samu wasu yanayi wanda abin ya burge ni sosai.
Wani irin yanayi ne wannan?
Misali zaka ga idan ka je aji za ga akwai friendliness, akwai abota, akwai kyakkyawa alaka tsakanin malami da ɗalibi. Sannan kuma baya ga haka har wani tsari suke da shi na abin da ake kiransa da suna career talk. Wanda mu career talk da muke yin sa muna yin sa ne iya ƙarshen semester kaɗai ko in ce
wato malami ya ringa tattauna ɗalibi kan tafarkin da yake son ko kuma aikin da yake son
yake
idan ya
so yayi. Sannan kuma ya ƙara taimakon sa wajen ya tabbatar da cewa ya samu nasara a kan wannan abin da yake so yayi. Sannan za ga shi kansa yanayin environment din is highly conducive. Idan nace highly conducive ina nufin waje ne wanda tabbas idan ka je za ka koyi abin da ya kamata koya.
Saboda yanayin gurin akwai nutsuwa,
akwai kuma akwai kayan kuma aiki da ya kamata ayi. So kamar yadda na faɗa akwai wasu abubuwan da muna tunkara kalubale mu a Najeriya especially abin da ya shafi kuɗi. Amma akwai hanyoyi da malami zai iya amfani da su ko da wayarsa. Yanzu misali idan ina so in koyar da pronunciation ba inda bukatar sai na je na ce principal ko headmaster ya bani kaza da son koyar da kaza da waya ta kaɗai zan iya downloading ɗan abu da bai fi sakan minti biyu ba. MBB ne wanda da kuɗi na zan iya siyan sa. Ukunna ɗalibai akwai MP3 din nan da ake amfani da ita wanda idan ka dora ta ka kunna ta duka ɗalibai za su iya ji. Akwai hanyoyi da yawa na abin da ya shafi interactive session. Wato abin da zai baka mamaki a shekara ta 2020 akwai wani horarwa da nayi a nan Kano na tara malaman turanci akalla guda 60 waɗanda ba su horarwa akan yadda za su bi wajen koyar da ɗalibai
dabarun koyarwa
dabarun koyarwa wanda muka gabatar da shi a American Corner. Wato abin da zai baka mamaki shine malamai suna da ilimin ba su da ilimin ba amma hanyar da za su bi wajen engaging wajen interacting da ɗalibai wajen mu'amala da ɗaliban shine abin da yake ba su matsala. Saboda haka malami zai cika allo dam
da
rubutu sannan ya ce ɗalibai su kafa. In suka fani ma bai da lokacin da zai musu bayani kawai sai gobe.
Shine lecture nasu da cinye koyarwar wannan rana.
Ya riga ya gama da wannan. Amma abin da zai baka mamaki mun yi wannan workshop din na iya kwana ɗaya ne. Muka koya musu ɗan dabaru ne da za su ringa yi. Wallahi abin mamaki irin responses da na ringa samu daga kun malaman. Da ike na ba su activities na cewa idan sun je muna so su nuna mana yadda suke koyarwa a da. Da kuma yadda suke koyarwa yanzu
bayan sun koyi
bayan sun koyi wannan abubuwan. Wato hotuna da video da suka turo min ɗaliban zai burge ka daliban an yi grouping din su, an ba su activities, kusan kowa ya shirya lalle da gaske yana son ya karatu. Menene ya jawo? Ba wani abu suka yi amfani da shi na kuɗi ba, a dabarun koyarwan ne suka canja. Duk lokacin da ka aje ɗalibi ya aji, ka ce za a koya masa karatu awa ɗaya, awa biyu, awa uku, ba tare da ya ba da komai ba, dole zai ji ya gaji da abu. Amma ka nuna cewa shi ma yana daga cikin ma'ana, yana daga cikin mutanen da za su iya koyarwa, ma'ana yana da gudunmuwar da zai iya bayarwa. Mu kan malamai da muke ba wai mun san komai bane, kamar yanzu misali da muke malaman jami'a, akwai ɗalibi za ga ya fi ka ilimi, ya fi ka komai, amma Allah ne ya baka wannan damar na ka koyar da shi. So ya kamata ka nuna shi ma yana da muhimmanci, ra'ayinsa yana da muhimmanci, perception ɗinsa yana da muhimmanci, tunaninsa yana da muhimmanci. Ma'ana ya zamanto mun ɗauke koyarwa daga teacher centered approach to learner centered approach. Ya zamanto mun fi mai da hankali akan su ɗaliban, domin duk lokacin da ka jawo ɗalibi kusa da kai, ka nuna shi ma ya bada gudunmuwarsa a ciki, shi wannan shi zai sa ya fi koyan abin yadda ya kamata.
Wato dai a nuna ɗalibi yana tsoron malami, wannan ba hanya ba ce ko dabara ta koyar ɗalibi ba.
Ba hanya ba ce, hasali ma hanya ce ta koyar ɗalibi daga abin da ya kamata.
Saboda wani lokacin za ka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami, saboda ana cewa wannan malamin a yanzu za ka faɗi ajinsa. To kafin ma ka shiga ana ce ma in ka shiga za ka faɗi ajinsa.
Masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin Sarfilu Hashim Gumal da kuma bakon namu Hamisu Hamisu Haruna, sai kuma jami'ar da ta ba da umarni Julie Leather Creation. Na ku Abin Yaji Furin ke cewa huta lafiya, sai wani mako.
To madalla, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne baban dimamman. Kace muna ba da shawara zuwa ga zababben gwamnan jihar Kano mai jiran gado Abba Gida-gida da ya tashi tsaye wajen hada kan al'ummar Kano da abin da zai kawo ci gaban jihar, ya gujewa yin ramuwar gayya. Allah ya sa mu dace, amin. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Ayuba Isa garin Noma. Kace a gaskiya talakawan Najeriya muna cikin wani mawuyacin hali. A lokacin azumi saboda matsalar rashin kuɗi da kuma tsadar rayuwa, Allah ya kawo mana sauki, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayi ne daga Okasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbin, Najeriya. Kai ko cewa kai, muna yi wa dakarun sojan Nijar fatan alheri akan nasara da suke samu na murƙushe wani gungun 'yan ta'addan Boko Haram a ƙasar Nijar. Muna fata Allah ya ƙara wa jami'an sojan Nijar da na Najeriya baiwa da nasarar murƙushe 'yan ta'adda a duk inda suke a faɗin Afirka. To, ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To yanzu kuma ga nasiha kan falalar azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Abdulrahman Banjadi, insha Allah almajiri nake wanda ke karantar da Alkur'ani a cikin garin Kwanni a masallacin Juma'a na margayin Mallam Salisu Na'ata. Lalle ita sallar tarawih sallace wacce take da ma'ana mai yawa a cikin addininmu na Musulunci, domin tana ɗaya daga cikin sunnoni masu girma wanda Annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai ne da al'ummarsa gaba ɗaya, tunda Annabi yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Annabi ne yace duk mutumin da yayi tsayuwar ramadana, ma'ana tsayuwar ramadana shine wannan qiyamul layl din nan, yana daga cikin tsayuwar ramadana. Kenan asara ce babba ga al'umma wadda take wadda bata da iyaka, babba asara a ce ramadana ya huce mutane babu ruwan su da salloli na qiyamul layl. Wallahi babba asara ce, domin yana daga cikin abinda Annabi ya kwadaitar da sahabbai ne akan sa, yace wanda yayi tsayuwar ramadana shina mai imani kuma yayi dan ya samu lada washan Allah. Sai Annabi ya ce gufira lahu, Allah ya gafarta masa ma taqaddama min zambihi, abinda ya gabatar na zanuban shi duka Allah ya yi mai su. To kaga kenan akwai babbar tabewa ga mutanen da har ramadana ya huce ya samu su zuwa masallaci so ɗaya ko so biyu, gaskiya akwai asara, akwai tabiya babba.
To ma sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin, da ma injiniya Mobile, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.